Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabahin yau Talata 29 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Gwamnatin kasar Habasha ta ayyana tsagaita wuta a yankin ta na Tigray, yayin da jam'iyyar da ke mulkin yankin a baya da dakaranta suka shiga makela babban birnin na Tigray. Hukumomin kasar Congo sun hana tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu a birnin Beni daga jiya Litinin, bayan da aka samu wasu hare-haren bom guda biyu a birnin. Batun Iran shine ya mamaye ganawar da aka yi a fadar White House a jiya Litinin tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Isra'ila.
To kanin labarin kenan. Wai shin cewa da kungiyar Niger Delta ta yi za ta kai hare-hare kan matatun man Najeriya da gaske take ko barazana ce kawai?
To yana ga gaskiya wannan maganan ba wai magana bogi ce ba, kuma tunda mutane ne da suka taba yi da ina ga za su je yanzu.
To a wasu yankunan Adamawa da Taraba kuma, yayin da damuna ke kankama, makiyaya da manoma na damba cewa har
arzoma ya tashi, wa'annan sun dau makamai, wa'annan sun dau makamai, to har an zo an rasa rayuka.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da shirin nan nasa na tsaka mai wuya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Gwamnatin kasar Habasha ta ayyana tsagaita wuta a yankin ta na Tigray, yayin da jam'iyyar da ke mulkin yankin a baya da dakaranta suka shiga makela babban birnin Tigray, abinda ya sa mazaunan yankin suka yi ta farin ciki. Gwamnatin Habasha ta yi sanarwar ne a kafar yada labarai mallakar kasar a daren jiya Litinin, tana mai cewa tsagaita wutar za ta fara aiki ba tare da bata lokaci ba. Wannan na zuwa ne bayan kusan wata takwas ana fada a yankin. Wani dan jaridar muryar Amurka a birnin na Makele ya faɗi cewa ba su ga sojan gwamnati ko guda ɗaya ba a birnin tun daga ranar Lahadi. Dakarun 'yan tawaye daga jam'iyyar TPLF da suka yi mulkin yankin a baya sun sanar ta rediyon jam'iyyar cewa dakaransu sun shiga Makele. Rahotanni sun kuma bayyana cewa mazaunan yankin sun yi ta murna akan titina. Hukumomin kasar Congo sun hana tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu a birnin Beni daga jiya Litinin, bayan da aka samu wasu hare-haren bom guda biyu a birnin da ke gabashin kasar. Wani dan harin kunar bakin wake ne ya tada nakiyoyin da ya yi damara da su a wata marabar hanya a Beni ranar Lahadi. A ranar kuma aka samu wata fashewar bom din a wata majami'ar Katolika, a cewar hukumomi. Babu farar hular da ya rasa ransa sanadiyar hare-haren bom din. Amma gwamnati ta rufe manyan wuraren tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu, ta kuma sanya matakan takaita tarukan jama'a don hana aukuwar karin hare-haren. An gano cewa dan kunar bakin waken dan kasar Uganda ne, mamban kungiyar 'yan tawayen da ake kira ADF a takaice, a cewar mai magana da yawon rundunar sojan Congo Lieutenant Anthony Mwalushai. Harin kunar bakin waken shine na farko irinsa a birnin Beni. Hukumomi da ke nuna damuwa sun lura cewa dadaddiyar kungiyar 'yan tawayen ta ADF ta yi mubaya'a da kungiyar IS a shekarun da suka wuce. Batun Iran shine ya mamaye ganawar da aka yi a fadar White House a jiya Litinin tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Isra'ila. Biden ya faɗa wa shugaban Isra'ila mai barin gado Reuven Rivlin cewa Iran ba za ta taɓa samun makaman nukiliya ba a lokacin mulkinsa. Biden ya yi wannan kalaman ne kwana ɗaya bayan da ya bada umarnin a kai hari ta sama akan abin da sojojin Amurka suka bayyana a matsayin wuraren aiki da ajiyar makaman mayakan da ke samun goyon bayan Iran a Siriya da Iraki. Hare-haren sun faru ne a daidai lokacin da ake zaman shawarwari a Austria tsakanin Iran da manyan kasashen duniya shida, ciki har da Amurka, don kokarin farfado da yarjejeniyar taƙaita shirin makaman nukiliyar Iran ɗin.
jima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kamar yadda ba a rasa ji ba, kungiyar Niger Delta Avengers ta yi barazanar kai hare-hare kan rijiyoyi da matatun man Najeriya waɗanda akasari suna yankunan su ne, wanda kuma mai shine kamar kashin bayan tattalin arzikin Najeriya. Ga dai Lami da Abakar da cikakken rahoton.
Kungiyar nan ta ƴan bindigar yankin Niger Delta da aka dade baji duriya ta ba mai suna Niger Delta Avengers ta yi shelar cewar za ta ci gaba da shirin ta na kai hare-hare kan matatun ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta da ma wasu ƴan siyasar yankin dake hada baki da gwamnatin tarayyar Najeriya domin zaluntar yankin. A cikin wata sanarwa a baya-bayan nan da kungiyar ta Avengers ta fitar ta ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi bilis da dukkanin bukatun ƴan yankin na Niger Delta. Kungiyar ta Avengers ta ce a sane take da halin da Najeriya take ciki, sannan kuma dukkanin bututun man da muka tsara kai mu hari sai mun kai tare da lalata shi. Kungiyar ta Avengers dai ta kawo tsaiko matuka kan ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta musamman a shekarar 2016 dangane da wannan babbar barazana ta kungiyar ta Avengers. Naji ta bakin wasu tubabbin ƴan bindiga kuma sun ce wannan barazana bai kamata a yi wasa da ita ba.
If they really want to attack, they will do it, and so they keep that Avengers threat to be the threat that Avengers.
Wannan wani komanda ne dake da suna General Tex Amai yana cewa ne wannan babbar barazana ta kungiyar ƴan bindigan Avengers bai kamata a yi wasa da ita ba, bisa la'akari da yadda ƴan bindiga na Avengers a baya suka kassara harkokin tsaro musamman na hakar danyen mai a yankin na Niger Delta. Shi ma wani tsohon dan bindiga yace
in ka tuna baya 2016 ɗan bindiga na Avengers sun kawo irin wannan maganar fasin execution inshi. In ka duba on the 4th of May 2016 suka yi attacking Chevron a nan Niger Delta, sun tsara attacking wannan na Shell shi ma haka. To yana ga gaskiya wannan maganan ba wai maganar boje ce ba, kawai tunda mutane ne da suka taɓa yi da ina ga za su iya yanzu.
Wannan babbar barazana ta kungiyar ta Avengers na zuwa ne a yayin da majalisar tarayya ke muhawara kan kasafin kuɗi da ya kamata a dinga baiwa yankin mai arzikin mai da nufin yi wa yankunan da ake haƙo danyen mai babbar kwaskwarima. To sai dai kuma fadar shugaban kasar tarayyar Najeriya ta yi gargaɗi kan kungiyar ta Avengers a shirinta na kai hare-hare a harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta. Malam Garba Shehu shine mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, na kuma tuntube shi dangane da wannan sabuwar dambarwa.
Abin ya bada mamaki matuka domin kalaman da suka yi sun zo bayan kwana biyu bayan shugaban Muhammadu Buhari ya yi taro da dattijai na kabilar Ijaw, kuma ya yi musu bayani dalla-dalla akan bukatu kamar guda goma da suka gabatar a gabansa. To kuma a ce wata kungiya ta kullo kwana biyu bayan wannan taro da aka yi aka wannan bayanai, kuma suna daɗa jaddada waɗannan bukatu kuma har suna wani barazana na kawo fituna. To lalle da walakin goraniya.
Kamar wani mataki gwamnatin Najeriya za ta ɗauka musamman na tsaro bisa la'akari da ita kungiyar Avengers a baya, in dai irin wannan ikirarin yakan yi tasiri?
To mu fadin mu dai shine kada ma dai a fara, kuma na ganin yayin da aka nemi zama da su don a yi maganin waɗannan matsaloli bai kamata a ce an kai a Buhari ya kai ga yin fito na fito tsakanin gwamnati da su ba.
Lamida Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Da Lamido ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda da kashi na biyu na labaran duniya.
Wani harin roka da aka kai jiya Litinin ya auna dakaran Amurka. ‘Yan sa’o’i bayan da sojojin Amurka suka ce sun kai hari kan wasu wurare uku a kusa da iyakar Siriya da Iraki, inda mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka yi amfani da su don kai wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a kan gine-gine da jami’an Amurka. Colonel Wayne Maroto na Amurka, mai magana da yawon dakarun ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da NIS, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa da misalin ƙarfe 7:44 agogon GMT aka kaiwa dakarun Amurka a Siriya hare-haren roka da yawa. babu dai wanda ya jakkata kuma ana nazari akan barnar da aka samu a cikin dare Amurka ta kai hari kan wani wurin ajiyar makamai da wani gini da mayaka kamar katayar Hezbollah da katayar Sayyid al-Shuhuda suka taba yin amfani da shi a cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Pentagon John Kirby biyu daga cikin wuraren da aka kai harin na a cikin Syria ne sai kuma wani wuri daya a cikin Iraki Amurka ta karfafa matakin gargadinta ga matafiya zuwa wasu kasashen Afirka da kuma hadaddiyar daular Larabawa a jiya Litinin yayin da kasar Portugal, Spain da Hong Kong suka sanar da sanya sabbin matakan hana matafiya daga Burtaniya zuwa kasashen su a daidai lokacin da kasashe ke gwagwarmaya shawo kan yaduwar nau'in cutar coronavirus na Delta wanda aka fara ganowa a India Ajiya kasar Hong Kong ta sanar da cewa za ta hana dukkan jiragen saman fasinjoji daga Burtaniya zuwa kasar daga jiya Litinin yayin da Burtaniya ta bayyana cewa kusan kashi 95 na waɗanda suka kamu da COVID-19 a kasar nau'in Delta ne A cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins, Burtaniya ta samu sabbin kamun cutar mutum sama da 14,000 a shekaran jiya kadai. A kwanan nan, kasar ta sassauta wasu daga cikin matakan kariyar cutar, yayin da kashi 48 na al'ummar kasar aka yi masa rigakafi.
Gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda a yayin da damuna ke kankama ake dada samun tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya Salisu Lado gare ka
yayin da damuna ke dada sauka a Najeriya a jihar Adamawa kuwa rikici ne ke fara barkewa tsakanin manoma da kuma makiyaya a jihar biyo bayan tabarbarcewar rashin tsaron rikicin ya sake barkewa a karamar hukumar son a wani yanki na Gwalin Tabal wanda rikicin ya janyo har da rasa ran mutum daya da kuma asaran dukiyoyi Ardo Inusa Bafetel wanda ke zama Ardo a wannan yankin shine wanda ya tabbatar da akwai wannan lamarin a lokacin da muke tattaunawa da shi to ko menene yake faruwa a wannan yankin
mun da ya faru dai akwai wa'ansu makiyaya ne suka zo daga bayan marabukki da muliman da ake ci a gawe to sun zo kiwo suka zo bayan gidajen to suka zo suka samu abun na rashin jituwa da uku an sassare sai fulatanin kuma su sun harbe shi da bindiga a gafa to daga nan da suka harbe shi shine sai su ma yaran su suka ga dai an bi wani jami'in za a kashe shi to shine suka zare Aduna za su cece shi kenan suka taba wa'ansu manoma guda sun sassare su to daga nan dai arzoma ya tashi wa'annan sun dau makamai wa'annan sun dau makamai to har an zo an rasa rayuka akwai mutum daya da aka ce
shi ma a nashi bangaren Jauro Mahamud wanda ke zama sarkin shanun Bayo District a karamar hukumar ta Son Dima ya tabbatar da cewa wannan lamarin dai ya auku har ma suna kokari su ga sun tattara yana su a wannan yankin hakan ta sanya na yi kokari na tuntubi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Adamawan wato DSP Suleiman Yaya Guroje shine wanda ya tabbatar da cewa a halin yanzu wannan hargutsi da ya faru tsakanin manoma da kuma makiyaya na wannan yankin ya jawo rashin ran mutum guda
sai wasu makiyaya suka shigo gonan da karfin siya to ita matan ta so domin ta kori dabbobin su fita kar su yi mata barna sai makiyayin suka taso mata har da bugu to sai mijin ya zo ya ce wallahi ba zai yadda ba buga mai mata sai ya rama to an soma haka rikicin ya taji sai suka ji mai kiwo sai makiyayan sai suka kori shanun su suka tafi ta sun fi karfin wayannan suna tafiya shi kuma akwai wasu dan uwansa ne suka zo ka hau mashin sai suka bi makiyaya daya aka kashe shi a wurin aka sassare shi daya kuma ya ji rauni
Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo karshen matsalar rashin tsaro a jihar Adamawa ya kuma kawo mafita tsakanin kartan kasa da kuma nuna yatsa da ke faruwa tsakanin manoma da kuma makiyaya na wannan jihar Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
to a gaida Salisu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
wanda suke rufe kungiyoyi da sunan Fulani makiyaya gaskiya magana ba sa taimaka musu domin ma wahala su kansu Fulanin suke sha ma a hannun bangarorin nan guda uku zuwa hudu daga su sha wahala a hannun kungiyoyin su sha wahala kuma a hannun alkalai su sha wahala a hannun lauyoyi su sha wahala kuma a hannun kuma yan sanda mun sha muna ce muna son mu gansu don mu zauna don mu ba su shawarwari irin wannan tun kafin wannan matsalolin masu wahala zaruwa amma mun rubuta har yanzu shi hakki ne wasu ba wani amsa kuma mu akwai abu da muke hange muka gani ya kamata lokacin mu shigo ciki don mu taimaka mai ta kanta magana
Juma, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadu mu da kowa na sabon shiri na saka mu wuya muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke mu ma a nan Washington DC. To yau ne da yadda Allah muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawara da wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya shirya mana da wasu shugabanni da masana da suka san harkokin da ke ciki a wannan al'amari na Fulani da ake tafa ma da shi a Najeriya. A cikin wannan shiri na ƙarshe yau za mu karkare ne da batun ko jahilci yana da tasiri da kuma janyewar shirin koya ko kuma ilmantar da Fulani a cikin wannan al'amari da ke faruwa kuma me ra'ayi game da dabarar wasu jihohi na ba da kyaututtukan kuɗaɗe zuwa zurutu da wasu abubuwa ga wato masu satar yara daga makarantu da sauransu domin wai a magance wannan matsala din sannan ya kuke ganin rawa ta kirki da kuma wacce ba ta gari ba da ake zargin sarakunan gargajiya da takawa a cikin wato wannan al'amari na rashin tsaro a fannoni daban-daban na arewacin Najeriya wannan na daga cikin abubuwan da zamu karkare da su a wannan muhawara kuma ga babun gida da jama'a tashi
wajibi ne idan ana so a ci nasarar abun gwamnati ta shigo ciki menene gwamnati ta shigo ciki wannan noma duk din nan dai da ake kallo saboda ai tana nan doka ta kasa ne ta kafa ta so menene amfanin ta da sai ya koma ya hada kai ma da ita domin a samu abin da ake nema amma idan shi kadai ne zai rika kaiwa yana komowa ba zai samu goyen bayan da yake nema a wurin gwamnati ba domin me saboda ba ta dauki abin da muhimmanci ba amma idan wannan aka ce ma'aikata ne gabaki daya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi Fulani makiyaya mu muna gani anan ne za a yi nasaran abin da ake nema amma mutum guda daya da dauki gabaran yin wannan aikin mu muna gani kaman aikin zai yi mishi yawa
to amma ajin musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma yasa shi doctor yace bargara a fara da wani wurin watakila yanzu zai zama kaman tunatarwa ga gwamnatin
ai gazawan gwamnatin shine nake gaya maka rashin ba su kudaden da ya kamata na su gudanar da irin waɗannan ayyuka ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi gashi nan an rubuta nomadic din to amma aikin da ya kamata su yi suna yi koko ba sa yi shine babban abin da ya kamata saboda haka idan gwamnati ba ta ba su kudaden da ya kamata su yi wannan aiki ba shi yasa magana na shimfiɗa magana na nace ya kamata su haɗu da hukumar na ita kuma wacce take kula da abin da ya shafi ilimantar da malamai na abin da ya shafi karatun Arabic da Qur'ani da Larabci da sauransu so idan suka haɗa kansu tsakanin ita nomadic din da su ƴan bayan din ina gani za a samu abin da ake nema amma magana ce gaskiya harkokin da suke can kudancin kasar nan suna iya nasu kokari mu ba mu taba jin cewa sun zalunci Fulani ba shi yasa ma suke zaune lafiya a can amma mu namu nan waɗanda suke rufe kungiyoyi da sunan Fulani makiyaya gaskiyar magana ba sa taimaka musu domin ma wahala su kansu Fulanin suke sha ma a hannun bangarorin nan guda uku zuwa hudu da na gaya maka su sha wahala a hannun kungiyoyin su sha wahala kuma a hannun alkalai su sha wahala kuma a hannun lauyoyi su sha wahala kuma a hannun kuma yan sanda so saboda haka kaga anan wani taimako kenan akai musu kuma menene kuma amfanin kungiyar da ake tunanin za su taimaka musu so wajibi ne wannan abun indai ana so a kawo karshen shi a samu ilimantarwa dan shi ilimi shi da jigon rayuwar gabaki daya amma idan aka rasa shi aka ce za ka zama kara gaba ɗaya ya ƙare a cikin daji ne ko anan binni ma zaka ga akwai wanda ma alwala ma bai iya tabo ma ingantacce to balle wanda shi rayuwar shi gabaki daya ta ƙare a cikin daji ne so saboda haka wajibi ne duk inda aka Fulani suna gurɓo din su na abin da ya shafi kula da dabbobin su a tabbatar da an gina musu makarantu an kai musu ruwan sha an kai musu har da police station kamar yadda shi har yayi magana duk a tabbatar da an yi irin waɗannan kaga an ba su tsaro kenan amma kana tare da dukiyanka babu tsaro babu komai kuma an zo kuma an killace ka a guri daya nan ma akwai matsala saboda haka akwai kuɗaɗen da gwamnatocin mu na arewa za su yi wannan sai dai ni kishin yin abin ne ba su da shi shi yasa ma da gwamnatin tarayya ta ce ta fito ta ce zai waɗannan abubuwa sai abin ya zama kuma da yan kudanci suka taso da magana sai abin ya sha ruwa ma gabaki ɗaya ma aka fasa shi cewa
ya kake ganin matakin da gwamnatin jihar Zamfara ko gwamnatin Zamfara ke dauka tunda gwamnati yake wakilta game da wannan kace na ce
ai matakin gwamnatin jihar Zamfara yace zai yi sulhu da su har ya dauki kudade da motoci ana ba su mu muna gani ba a kawo karshen abin da yake damun mutane ba ilimin nan fa shi ne ma nake maka magana kwana nawa ne in ka ba kudi ka ba mutum kudi ko ka ba shi mota ko zuba mata mai ma ya ishe shi ma jigali amma ka gina shi da ilimi ya san Allah shi sannan kuma ga kuma ilimi kuma na zamani wannan shine jigon abin da ya kamata a yi kenan ba a dauki kudi ana ba su ba saniyan gwamnati ne guda daya zata in aka sai da tsata mayar da wannan kudin aka dauka aka ba mutum aka ce gashi nan yaje domin ana so a samu sulhu da shi so mu muna gani anan gun gaba daya ma sulhun ma da ake ta kokarin yi mu muna kallon cewa wani abu ne wanda ma bai ma cancanta ba saboda in ka tsaya ka kalla me aka yi musu menene dalilin da yasa suke irin waɗannan abubuwa dan ni ban ga abin da ne musu ba misali kawai ina tafiya na sai a ce an kama na an yi daji din an ce sai an ka kudin fansa me nayi a matsayina kuma na talaka kuma a matsayina kuma na bahaushe ina kallon ka kai dan uwana ne musulmi kaga duka amma idan aka ilmantar da su aka fata waɗannan hukumomi na gwamnatin tarayya to ina tabbatar maka za a samu abin da ake nema amma mutum daya a matsayin shi na malami ba zai iya kara da kasan nan gabaki ɗaya yana waɗannan kudin ma kanshi da za a yi waɗannan zirga ba irin aiki ba ne
to sarki a ƙarshe wani shawara zaka baiwa Fulani yan uwanka game da wannan al'amari
eh to zaba kawai dan ba da shawara mai son magana kaman maganan da yace mun yi kokari a kudu musu yammacin kasar nan kaga kungiyar mu ta mun kawata Najeriya da Najeriya na gaba saboda lokacin mu ka kungiyar mu ka Resort Resort ne lokacin a cikin zona mulki lokacin mun ga mai muka mutun da shi lokacin ya dawo da hada mun gwamnati gabaki daya yace mu je mu aidar da Resort ya zama Najeriya to dun Najeriya muka dun Najeriya to akwai lokacin da mun sha rubuta mun gwamnati tunda mun ga mun samu nasara a can gurin mun sha mu rubuta gwamnatin tarayya ce muna son mu gansu don mu zauna don mu ba su shawarwari irin wannan tun kafin wannan matsalolin masu fara taruwa amma mun rubuta har yanzu shi hakkin ba su ba wani amsa kuma mu akwai abu da muke hange muka gani ya kamata lokacin mu shigo ciki don mu taimaka ma ita kanta gwamnati tunda mun kuma kata da fulani nan mun ka san yadda suke yadda abubuwa suke tafiya tunda nan kuma ka san ba irin daya bane jinsi daban-daban ne in ka taba wancan ba ka hada da wancan ba ba za ka zama nasara abin da ake nema ba ga lokacin da gwamnati ta ba mu haɗin kai a lokacin mun zo mun zauna da ita to mu akwai lokacin da abin da muke so mu gaya musu ga abin da ya kamata ga abin da za a duk Nijeriyar gaba ki da wallahi yanzu an samu zaman lafiya gwamnati mun so mu yi haɗin ko mu san ba mu goyon baya ba sai muka ji mun zo da kudin can shi kenan mun san kudin dan da muke nan da muke zaruna abubuwa ya kan abin da kuma alhamdulillah kuma mun samu nasara kuma ko ya san cewa an samu zaman lafiya kudin ya kuma masa mun ji kasar nan in ba da wannan lokacin wannan dan kwanakin abin da ya shigo ciki ba kuma shi ma da ya shigo ciki kaga wuta ta mutu shi ma mutum ga cewa akwai matsala abin da suka faɗi din ka ka gane ko to bayan shi kamar magana shawara kacin ba Fulani kawai idan abin da ba Fulani shawara shi ne Fulani dai kawai su ta haƙuri da rayuwa don shi su ba wani cikin wani irin yanayi wanda yake ba daɗi gaba kura ba ya sa ake kiran shi ko idan suka yi ba da dakar zauna duk da suke su zama sun zauna lafiya kuma duk wanda ya san cewa ko mutum da wanda bai da gaskiya ya ji tsoron Allah ya gaba hukuma ko kuma ya ga ma ainihin shugabanni wanda ya mutar mutanen gaskiya wanda na gaskiya ne ya je ga ma cewa wane dan wane din na gaskiya ya bibi shi bai gane kanki ba kaga daga nan za tun ba je koi na ba a taka mashi birki ba dan muri ya shiga wanda kungiya ya zama shi ma wani iri ba abin da ka so plan su kenan su duk wanda suka ga koi na matsalar to ga Fulani su taru su rinka taruka gefe gefe ko ina suna fadakar da mutane duk wanzu ga mutane mutane banza ne to su ga ma hukuma ai magani a mutun da wuri abinda muke kenan kudu kenan ko ina muka taruka in an ka mutum filatare ne inda an ce filatare ne mun kowa ne dai daga dalilan filatare ka shi mun sha kashi shi kawai mun yadda kashi shi wallahi shi da gaza da lafiya ba wani haka dai da wasa wannan rigunan banza wallahi to don haka inda gwamnati za ta bada goyon baya kamar kungiyar mun sarakunan filani ne mu mutu ai wanda akwai me yace Allah ko me ga sunan gazo na amma wannan kungiyar sarakunan filani da sarakunan filani kuma ko ina akwai sarki da sarakunan ne za a zauna da su dan ka zauna sarakunan ko ina ko ne yake aka zauna wallahi sha ma Allah wannan wuta za ta mutu shawara nake zauna ga filani kuma su zauna lafiya din da suke sun dizulena sun hakuri da abin da suke ciki yanzu kuma sha ma Allah wannan sabon mai wuce ba wanda bai wuce wannan ma wutar da tarihi kuma shawara na bina kira gwamnatin tare da gwamnatin jihohi arewa su ji tsoron don Allah da dace maka rukan nan a dawo da ita a yi ta saboda a samu filani a kai shi da suka wannan matsalar suke ciki don Allah da dace shawara nake zo ba ita gwamnati kenan kan ta dawo da wannan magana rukan nan amma maga tura su na wancan ba za zo a basu arewa a zo ai shi arewa su fiya su dawo wurin su da kansu wata madara suna neman ajiya musu a can wurin kuma ki ka san matsalar nake nan
to malamai mun gode kwarai da damar da kuka ga bamu da tattaunawa game da wannan matsala na Fulani da kuma sauran al'ummar Najeriya a huta lafiya
to a gaishe ku malamai jama'a wannan shine duka ƙarshen wannan mahara da muka yi kwanakin muna ji wace wakilin mun na Lagos Babangida Jibrin ya shiga mana da Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da kuma Musa Jika na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International amma da shi Babangidan da bakin nasa da kuma sai ke da Abdul da ta shirya wato ta haɗa mana wannan shirin baki diyansa ni ne Aliyu Masufan Sokoto nake muku ban kwana daga Washington DC idan Allah ya kama shiri na gaba za mu tsunduma cikin zamfara mu taba magana sace-sacen yara yan makaranta a huta lafiya
da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takeice
Gwamnatin kasar Habasha ta ayyana tsagaita wuta a yankin ta na Tigray yayin da jam'iyyar da ke mulkin yankin a baya da dakaranta suka shiga makela babban birnin Tigray abin da ya sa mazaunan yankin suka yi ta farin ciki. Gwamnatin Habasha ta yi sanarwar ne a kafar yada labarai mallakar kasar a daren jiya Litinin tana mai cewa tsagaita wutar za ta fara aiki ba tare da bata lokaci ba. Wannan na zuwa ne bayan kusan wata 8 ana fada a yankin. Wani dan jaridar muryar Amurka a birnin na Makele. Hukumomin kasar Congo sun hana tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu a birnin Beni daga jiyar Litinin bayan da aka samu wasu hare-haren bom guda biyu a birnin da ke gabashin kasar. Batun Iran shine ya mamaye ganawa da aka yi a fadar White House a jiyar Litinin tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Isra'ila. Biden ya faɗa wa shugaban Isra'ila mai barin gado Reuven Rivlin cewa Iran ba za ta taɓa samun makaman nukiliya ba a lokacin mulkinsa. Wani harin roka da aka kai jiya Litinin ya auna dakaran Amurka. 'Yan sa'o'i bayan da sojojin Amurka suka ce sun kai hari kan wasu wurare uku a kusa da iyakar Siriya da Iraki inda mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka yi amfani da su don kai wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a kan gine-gine da jami'an Amurka.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da caji wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya da gabatar da shirin da Cibahiro Dodo ne da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalama Sigarba ke muku fatan alheri wassalam.